Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mota biyo a Afirka akan mita 200.5 a zangon FM a kasar Ghana. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kamo mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voyahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Murtala Faruk sanyin na ne daga birnin Washington DC tare da Aisha Mu'azu da kuma sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 7 ga watan Nuwamba shekara ta 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanzu haka dakarun sojin ruwan kasar Faransa suna jagorantar wani atisaye ga sojojin Najeriya da kuma wasu kasashen nahiyar Afirka. Bayan haka kuma za ku ji tattaunawa da muryar Amurka ta yi da wani mai fashin baki dangane da cece-kucen da ke yawatawa a kafafen watsa labarai na sauyin dangantaka tsakanin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma mataimakinsa Yemi Osinbajo. Wani ne kuma maudu'in mu na yau da muke son jin ra'ayoyin ku akai. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 2-2-2-6-5-5. Sai dai kada a manta a sanya alamar tarawa da kuma ɗaya kamin a saka lambar. Za mu kawo muku labaran wasanni. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar tamu ta wuni.
Assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran duniya. Shugaban kasar Sudan ta Kudu da kuma madugun ƴan tawaye sun amince su dage lokacin kafa gwamnatin Gambiza a kasar zuwa kwanaki 100. Wato bayan wa'adin ranar 12 ga watan Nuwamba da aka gindaya a baya. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ne ya bada sanarwar wannan matakin jinkiri a yau Alhamis a shafinsa na Twitter bayan da ya jagoranci tattaunawar da aka yi tsakanin shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawayen Riek Machar a birnin Entebbe. Museveni ya ce an cimma ƙudurori da yawa a zaman ganawar da suka yi, ciki har da batun ƙara wa'adin lokacin kafa gwamnatin haɗin gwiwa zuwa kwanaki 100 da kuma nazarin ci gaban da aka samu bayan kwanaki 50. Daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman har da Abdul Fattah al-Burhan, shugaban gwamnatin Sudan da kuma jakadan Kenya na musamman a Sudan ta Kudu Kalonzo Musyoka. A makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban Amurka Donald Trump da kuma kokarin da ya yi na hurawa Ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi, a cewar shugaban kwamitin binciken sirrin Majalisar Wakilan Ƙasar Adam Schiff a jiya Laraba. Jama'a za su iya gani su kuma ji yadda ake zaman jin bahasin. Bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da binciken a keɓance, Schiff ya ce Amurkawa za su samu damar yanke hukunci da kansu akan Trump wannan karan. Babu jayayya a waiwancin bayanan da aka samu, a cewar Schiff. Ya kuma bayyana cewa duk zargin da ake yi akan kokarin da Trump ya yi na sa Ukraine ta binciko wasu munanan abubuwa akan abokin adawarsa ne, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar jam'iyyar Democrats da ke kokarin samun nasarar cin zaben fidda gwani na jam'iyyar, wanda kuma zai kara da Trump a zaben shekara ta 2020. Schiff ya ce kwamitin zai saurari bahasi daga Bill Taylor, babban jami'in diplomasiya a Ukraine, da kuma mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent idan aka fara zaman ranar Laraba mai zuwa. Masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazanar zai kara karfafa dangantakar soji da Rasha sai dai in Amurka ta janye takunkumin da ta kakaba mata akan sayan wani muhimmin jirgin saman yaƙi. Wannan gargaɗin da yana zuwa ne gabanin ganawar da aka shirya yi tsakanin Erdogan da shugaba Donald Trump a makon gobe. Turkiya dai na shirin sayan jirgin saman yaƙin samfurin Su-35, sabon jirgin saman yaƙin da Rasha ta kera mai kuma sakin bama-bamai. Tuni kasar ta fara ta da tsokana a tsakanin kasashen kawayenta dake yammacin duniya saboda ta sayi na'urar kariyar wato kariyar makamai masu linzami ta S-400 daga Russia. Erdogan ya nuna alamu cewa matakin karshe na sayan jirgin saman Russia na hannun Amurka. Ya kuma yi kira ga Trump akan ya dage takunkumin saidawa kasar wato saidawa kasar jirgin saman yakin Amurka samfurin F-35S. Daga karshe ma'aikatar cinikayyar kasar Sin a yau Alhamis ta ce gwamnatin kasar da Amurka sun amince da su rage harajin da suka daura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakanin su. A wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar Gao Feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun iya cimma mataki na daya na yarjejeniyar a ganawar da suke yi to da Amurka da Sin za su sassauta harajin da suka sawa juna na kuɗi bai daya a lokaci daya kuma adadin kasan da za a rage a cewar Gao Feng na zaman bangaren shawarwarin da bangarorin biyu za su tantance dama China da Amurka sun sanya haraji akan abubuwa da yawa na biliyoyin kudade akan kayayyakin su.
Ta gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rundunar sojojin Najeriya wato rundunar sojojin ruwan Faransa na jagorantar wani atisayen sojojin ruwan kasashen yankin gabar tekun Gini a nan ruwan Najeriya a matsayin wani matakin shawo kan matsalar ta'addanci a yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rundunonin mayakan ruwa na kasashen gabar tekun Gini sun tattara manyan jiragen ruwan yakin su a nan Najeriya don atisayen kwanaki biyar a gargashin jagorancin rundunar sojojin ruwa na kasar Faransa mai take Grand African Nemo wanda ke da zumar samo maslahar matsalar tsaro a wannan yanki. Na nemi karin bayani daga kakakin hedkwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodo Suleiman Dahun.
Kasar Faransa ita take jagoran wannan atisaye da kuma atisayen kuma shine size Grand African Nemo. Wato makasudin atisayen shine a kara nagartan aikin rundunar sojojin ruwa da rundunonin kasashen Gulf of Guinea na farko kenan. Da biyu kuma ana zance da jin cewa shi wannan atisayen da aka yi zai karfafa haɗin gwiwa saboda matsalolin da ake samu a gabar tekun Gini ba matsaloli bane da kasa ɗaya kawai za ta iya magance shi. Sai an samu haɗin gwiwa da kawance tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen da suke gabar tekun Gini da
ita Faransa wani
ta ba da gudumawa ne ta kawo jirgi ta ma guda sauran kasashe kuma sun kawo jirage kamar Najeriya mun kawo jirage hudu ne da helicopter daya.
Ana fatan samun sabbin dabaru na shawo kan miyagun laifuka a cikin ruwa.
Eh kwarai da gaske kenan ai daman makasudin irin waɗannan atisayen da ake yi kenan da farko dai a samu fahimta tsakanin rundunonin ruwa na kasashen nan da suke gabar tekun Gini. Na biyu kuma a karfafa nagartan aiki kuma za ka samu cewa kasashen Turai suna ba da gudumawa kuma yana taimakawa kwarai da gaske. In aka gama wani exercise za ka samu zai taya mu magance waɗannan matsalolin da ake samu a tekunmu na gabar Gini.
A cewar tsohon babban sakataren raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara da suka kunshi waɗannan kasashe na gabar tekun Gini, Alhaji Bababa Aba dan masanin fika da sa hannun kasar Faransa a halin yanzu, wannan zai taimaka wurin shawo kan matsalar tsaro a wannan yanki.
Kuma yanzu duniya zama na kamar da ake faɗa duniya kusan kamar kasa ɗaya, amma wannan shine na kai tsaye kasan Faransa ta shigo a Afirka ta yamma. Yawancin kasashe a kasashen nan mallakan Faransa ne, ko da ba yaƙin bai ishe su ba wahalan da suke sha ya daidai da waɗanda suke fama da yaƙi. Su kuma Faransa ba kamar Ingila ba, yadda suka reni kasashen da suka reka ɗin suka reni har yanzu suna riƙe da su. Mu ɗin kusan zan ce samun albarkan alaƙa tsakanin su Nijar, su Benin, Togo, su Mali, su Senegal da sauransu da Faransa shi yasa muke samun wannan alfarman wannan alaƙa ne har yanzu ya shafi Najeriya. Kuma tun da yake Najeriya ita ce umar a bayan wannan fikina din, idan suna so su taimaki kasashen su waɗannan da na faɗa ɗin nan, idan ba an yi maganin shi a nan Najeriya ba to duk abin da ake yi ba za a samu ƙarshen wannan fikinan da gashi yanzu kusan shekara goma ana yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a 'yan kwanakin nan ana ci gaba da yayata wasu al'amura da ke alamta tsami da dangantaka ta somayi tsakanin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakin sa Yemi Osinbajo duk da yake hadiman shugaban kasa sun yi ta fitowa wato suna musanta waɗannan zarge-zargen. Bashir Muhammad Acida malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto kuma mai fashin baki akan sha'anin siyasa sashen Hausa na muryar Amurka ya zanta da shi akan wannan batu.
Wannan abu na wanda bai kaka alaka da siyasar da ke tafiya gaba domin ka san ita Najeriya siyasa kullum cikin ta ake zuwa lokacin da ake cewa ga lokacin siyasa ga lokacin mulki abin da ake gani wanda ya fito karara wanda ke nufi da wani abu da ya faru kwanan cikin satin nan da muke ciki na cewa an kori jami'ai masu taimaka musu shugaban kasa sun 35 da kuma maganar sa wannan dokar a hannun ta harkar mai wadda shugaban kasa ya yi duk da bai kasa yadda ya kamata ya kuma da ya saba yi irin waɗannan dokokin ya kamar mai da su sai sa hannu. To wannan mata aka hannu da dokar mai wadda ya ingila ta fi nuna manunan mutane cewa kina kamar akwai alamun matsala domin kamar yadda ya saba zuwa sun yi bai kasa irin wannan tafiya yakan bar mulkin gaba ɗaya halin shugaban kasa.
Kai maganar abin da ya shafi siyasa musamman a zaɓe na tafi ya kake kallon watakila wannan al'amarin ya kasance musababin tsanin wannan dangantaka?
To kafin siyasa tana canzawa akwai bangarori da ake tsammanin cewa yanzu kowa yana da buƙatar zanci yanzu ka ga in mutane su waɗanda ke goyon bayan shi mataimakin shugaban ƙasa suna ganin cikin cancanta domin shi a mataimakin shugaban ƙasa kuma shi ake tafiyar nan.
Ya fi cancanta ya tsaya takarar shugaban ƙasa ne ko menene?
Eh, tsaya takarar shugaban ƙasa. Akwai ƙwarai da gaske waɗanda har yanzu sun ware ma shirye-shirye su cikin da yake tare da su. Shi ya sa ma ake ganin cewa kusan kowace ma'aikata ta gwamnati domin waɗannan mutane 35 ko ba zai mutu a cikin nan ba da shugaban ƙasa tare da mataimakin shugaban ƙasa ba. To wasu suna ganin duk waɗannan suna cikin matakan da aka ɗauka domin a rage mai wannan lagon.
Wannan takaddama tsakaninsa ne ake gani da shugaban ƙasa. Sa'annan wannan na nufin kenan shugaban ƙasa baya goyon bayan shi mataimakin nasa ya tsaya takarar shugaban ƙasa kenan?
Da yawa daga cikin su in kan lura cewa ma ana ganin cewa shi shugaban ƙasa kamar da ake bayani yana zartar da wani abubuwan ne tare da wasu makarabai shi wanda ke bisa ana ganin cewa ba shi bane zai da wannan buƙatar wani zama wa abin zama amma makarabai da ke kusa da shi su ne a basu da buƙata na cewa mafi mutum ne ya kai da zama shugaban ƙasa shi ya fafi ta fitowa da waɗannan abubuwan da hanyoyin da zai sa a rage mishi ƙarfin mulki. To kuma kaga akwai Tinubu babban jigo a cikin jam'iyyar ita APC na ƙasa da baki ɗaya kaga yana ya sha nuna cewa wani yana buƙata ko da bai zai faɗi ba amma za a ƙungiyoyi da yawa waɗanda suke ƙarƙashin shi da ranci da sauransu suna nuna cewa mulki suke buƙatar ya zama. To in ka duba ka ga irin yadda tafiyar take an fara irin raba kaya tsakanin magoya bayan shi shugaban ƙasa da kuma tsohon mai gidan shi wanda yake shi tsohon gwamnan Legas Bola Ahmed Tinubu.
Idan muka dibi watakila daga lokacin da aka rantsar da wato gwamnati a wa'adin mulkin ta na biyu kusan a iya ce har yanzu ba a ma shekarar ɗaya ba ga waɗannan abubuwan suna tasowa da sauran kusan shekaru uku da wasu watanni aka kame abin nan. Menene wannan zai yi wani irin tasiri wannan abubuwan za su yi yanzu kenan ga demokuraɗiyyar Najeriya?
A kwarai da gaske saboda ga irin in an ka ce za ku zaɓa na cikin gida kaga zai yi na ƙasa kwarai da gaske da yadda ake son a tafiyar da gwamnati.
Kamar da Malam Bashir Ace da kenan malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki. To kamar da muka faɗa a farkon shirin a yau muna son jin shin menene ra'ayinku ko kuma ra'ayoyinku akan wannan cece-kuce da kuma zargin tsamin dangantaka tsakanin shugaba Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo. To ka amma kamin nan mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla kiran mu na farko ya fito ne daga jahar Kebbi wake kallahi a jahar Kebbi.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Suna Nasir Mamman Rikoto area zuri Kebbi state wanda aka fi sani da Nasi.
To madalla muna son jin ra'ayinka.
Wato ra'ayi na yau a tsakanin shugaban kasa da mataimakin sa babu abu da zamu ce illa Allah ya sauka. Da farko an ce muna Buhari ya zabo daidai da irin shi. Amma yanzu ko me ya ake suka samu matsala mene muhalin samu matsalar su mu shine abin da ke daure mu da kai da farko an ce mu na irin shine ya yi shi ba aqida to amma kuma yanzu an ce mu samu matsala to me ya hada su ya ra'ayi na kenan ina godiya
to malla muna godiya Nasiru bari mu haura Baucin Yakubu wake kallahi daga Bauchi to ina ga murasa wannan kiran daga Bauchi kada amanta za ku bayyana ra'ayi ne akan wato dangantaka tsakanin yanzu a cikin manje to bari mu je Sokoton Shehu wake kallahi daga Sokoto
Allah musula kana tare a garin Nasko gangam
to madalla garin Nasko menene ra'ayinka akan maudu'in mu
to wannan abin sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabili da wannan mataimakin da muna ganin cewa shi daidai da Buhari. Sannan kuma a tashi shi yana karatuwa suna samun sabani. Don haka muna roƙon Allah ya shirya su tsakanin su da junan su. Alhamdulillah.
To madalla to muna godiya. To madalla muna godiya. Wa yanzu kuma sai Kaduna wake kallahi a Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullah.
Malam Mutala barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To madalla Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah idan muka dauki wannan batutuwa dangane da ake cece ku tsakanin shugaban kasa da mataimakin sa. Ai duk mai biziya irin wannan akai kaga bangaren shugaban kasa sun ce ba wani cece ku ce bangaren mataimakin shugaban kasa ba wani cece ku ce kuma su abubuwan da mutane suka kasa galewa akwai abubuwa da yawa wanda aka tattara aka tura su bangaren shi kanshi mataimakin shugaban kasa saboda an rage mai wannan karfin shine mutane suke ganin cewa akwai wata matsala kuma damun ai doka ma bata ba shugaban kasa damun a ce wai shi in zai tafiya ba zai wuce kwana 21 ba to abin da zai yi aikin shi koda daga wani guri ne da haka ina ganin wani surutu ne mutane suke dan kakkawa ana su a faraka kuma ai ba wannan ba zai faru ba domin mun ga Obasanjo da Atiku dan haka wannan abubuwa ne wanda yake gaskiya in dai har kana mataimakin shugaban kasa zaka fito kai maka ce kana neman takara to za a iya samun irin wannan matsala
to madalla muna godiya malam Musan Garo muna godiya da wannan gudunmawa taka bari mu je Baucin Yakubu wake kallahi a Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi
na'am
to ni dai ina ga tsakanin mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa babu wani matsala saboda duba da yadda kasan take tafiya daidai duk da shugaban kasa ya yi tafiya kuma ya bar masa kasan a hannunsa ai komai na harkan gwamnati na tafiya daidai mu dai fatan mu Allah ya kara hada kansu a samu cigaba a kasan mu daga karshe ina muku fata alkhairi al'ummar garin Kafin Madaki da kuma karamar hukumar Ganjuwa suna muku fata alkhairi nagode mai magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi
to madalla daga Baucin sai kuma Kaduna garin gwamna wake kallahi
to makala farin ku sai na barka da lasariya
barka ka dai
to madalla sunana Mursala ina kiran ku daga garin Gasa kamar tarihin Najeriya
to madalla takura menene gudunmawa
to eto ka gane mun tsala koda ma a ce ma akwai sabai duk da san fada to wasu yanki na kasar da suke tunani sun yi wasu kulumboto sun sai wasu tunani ne girman shugaban kasa to za su san cewa kulumboton su bata kama ba tun daga shi an zo ana ta bincikan su kuma ana ta gano su abubuwa ya ishe ka misali ministan wuta ya fito so ministan wuta ya ce ajiya an kusa gama aiki a can a yola din nan ashe da yi ba aka zo aka faɗa gaskiya ga wannan kudaden nan na riga da aka ce za a yi an fara biyan kuɗi an ce suka zo da ai mu dai nan ba mu ga an yi koyina ba kuma kaga an zarta wajen mutum 30 a wannan office din na mataimakin shugaban kasa sai su yanki cewa mu ne girma shugaban kasa ai bakan mai yana kallon su duk abin da ake ya sani kuma lokaci ne zai nuna wanda zai gyara kan kowaye da fatan za ku tashi lafiya.
Tumari na muna godiya har yanzu muna a Kaduna wa ke magana a Kaduna.
Muhammad Abdullahi daga Samunaka.
Tumari Allah muna jin ka ka bayyana ra'ayinka.
Kani ina gani wannan jita-jita mu na mutane ne. Tunda an rasa gano menene ya haddasa sabanin su.
Tumari Allah muna godiya
kwarai. Abunda muna gani kenan. Assalamu alaikum. Muhammad Abdullahi daga Samunaka.
To wa alaikum assalam muna godiya kwarai. Bari mu je ka wato jihar Niger makwabciya. Wake kallaye a Niger.
Ibrahim da wanke hula a garin mai gode a Kemba.
Tumarla Ibrahim muna jinka.
To na farko dai muna sa ma dan uwanmu wanda muke al'amura irin waɗannan la bangaren waya da sauran bayyana ƙorafe-ƙorafen mu wannan Iliya mai kanti da shayi murnan tsaro da fiyesa bibi a sabar idan Allah ya kai mu na farko kenan. Sannan na biyu game da ainihin wannan al'amari da ke kasancewa ga ainihin shugabannin mu na Najeriya to wai ai ba ainihin gare su ne ba. Misali ainihin mu yara da ainihin kannan mu da ke tasowa to ba su yi hanyar da za su nuna mana sarki da za mu gina ƙasar mu bane ba dan bai kamata a ce a kowane lokaci ana samun rigingimu a tsakanin su ba abin da nake kira kiran a gun su.
To muna godiya sai jihar Bauchi wace kallon ya jihar Bauchi.
Idris Barde ne gine.
Idris Barde to menene ra'ayinka akan maudu'in da muke magana.
To assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Kaga mu yan Najeriya a harkar siyasa kowa kansa yake so kowanne kuma siyasa ta zama ta bangaranci da ubangida to ba wani abu bane yake kawo shine ra'ayi ne na jama'a da kuma al'adu namu da yake nuna cewa wannan ra'ayin na gefen can ne wa'ancan su suna kan wancan gefen amma indai gaskiya da azi ai tunda Baba Buhari ya dauko Osun Bajo to Osun Bajo shi ya kamata ya ce mai karbi mulki na biyu ya ci gaba da kayan da aka tsaya tunda shi ya san abin da ake ciki da kuma ake yi amma duk wannan kuce-kuce da ake yi na maganganun banza da wofi ba daidai ba ne mutane ya kamata su yi addu'a Najeriya ta zauna ɗaya al'umma ɗaya.
To muna godiya Malam Idris bar kuma mu koma Sokoto birnin Shehu Wake kan layi daga Sokoto. To ba mu ji sunan naka da kyau ba. To da shikenan to ba da gudunmuwar ka lokaci na tafiya.
Talakawa ke ji ko kuma su hauwa da kaga abin bai daidai ba don haka su mai ya kamata a ce sun shirye da kansu sannan kanana su su kuma shirye da kansu.
Tumarin la muna godiya kwarai da gaske bari kuma mu ranka ya zuwa Jos Kwata wato jihar Plateau kenan wake kan layi daga Jos.
Ahmad Saidu da dan kowa Jos.
Tumarin la Ahmad muna jin ka menene ra'ayinka akan abin da muka faɗa.
To wannan ina ganin mutane ne suke kokarin hada tsakanin su kawai tunda dama ganin dama ne na shi shugaban kasa ya bashi fawa irin wannan to indan ya rage dan haka ba wani sai sabani ne ya shiga tsakanin su haka zai faru ba dan haka ina ga ra'ayin mutane ne.
Tumarla Ahmad dadin kowa kai ne kiran mu na ƙarshe a cikin wannan shirin muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
wasanni a takaice.
Wata ‘yar wasar ɗaukar nauyi ta Najeriya ci kamala ta koma faɗawa a bada ƙarshen ƙwayoyi masu ƙara ƙarfi, inda yanzu take fuskantar hukuncin dakatarwa har na tsawon shekaru 8. Wajen baya-bayanin da aka yi wa amala ‘yar shekaru 22 ya tabbatar da ƙwayoyin a jininta, lamarin da ya sa ta zama ‘yar ƙasar Najeriya ta uku da aka taɓa kamawa da wannan laifin har sau biyu. A can baya an kama ta da laifin tun tana da shekaru 16. Har aka kwace lambar zinari da ta lashe a gasar wasannin Commonwealth. Kasashen Najeriya da Masar da ke wakiltar nahiyar Afirka a gasar kwallon tebur ta duniya duk sun yi wa jarar a yau, bayan da suka kasa tsallake matakin rukunoninsu daban-daban. Dan wasan Najeriya Haruna Kodri ya sha kashi ne a hannun dan kasar Sin Yun Jun Lin da turmi 3-1, yayin da ita ko Masar ta ji jiki a hannun kasar Ukraine. Gasar mai kasashe 12 ta kunshi zakarun nahiyoyi da kuma manyan kasashe a fagen wasan ta tebur, kuma tana zaman fagen gwaji da kuma kintsawa ga gasar wasannin Olympics ta shekara ta 2020 a birnin Tokyo ta kasar Japan. Magoya bayan wata kungiyar kwallon kafa a kasar Tunisia sun yi tarbacen kuɗi domin tallafawa kungiyar mai kokarin durkushewa saboda tsananin kaunatar da suke yi. Kungiyar Club African, kungiya ta biyu mafi tsufa a kasar ta Tunisia, ta fuskanci hukuncin rage mata maki da kuma biyan tara saboda ta kasa biyan albashi da haƙoƙin 'yan wasa da kuma ma'aikatanta. Magoya bayan kungiyar sun yi tarbacen kuɗi da adadinsu ya kai dala Amurka 450,000, kimanin naira miliyan 163 a rana ɗaya domin ceto kungiyar. Ta yanzu kuma ga Aisha Mu'adu ta dawo da labarai amma a takaice.
Shugaban kasar Sudan ta Kudu da kuma madugun 'yan tawaye sun amince su ɗage lokacin kafa gwamnatin gambiza a kasar zuwa kwanaki 100, wato bayan wa'adin ranar 12 ga watan Nuwamba da aka gindaya a baya. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ne ya bada sanarwar wannan matakin jinkiri a yau Alhamis a shafinsa na Twitter, bayan da ya jagoranci tattaunawar da aka yi tsakanin shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran 'yan tawaye Riek Machar a birnin Entebbe. A makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban Amurka Donald Trump da kuma kokarin da ya yi na hurawa Ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi, a cewar shugaban kwamitin binciken sirrin Majalisar Wakilan Ƙasar Adam Schiff a jiya Laraba. Jama'a za su iya gani su kuma ji yadda ake zaman jin bahasin. Bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da binciken a keɓance, Schiff ya ce Amurkawa za su samu damar yanke hukunci da kansu akan Trump wannan karon. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazanar zai ƙara ƙarfafa dangantakar soji da Rasha sai dai in Amurka ta janye takunkumin da ta ƙaƙaba mata akan sayen wani muhimmin jirgin saman yaƙi. Wannan gargaɗin da yi a zuwa ne gabanin ganawar da aka shirya yi tsakanin Erdogan da shugaba Donald Trump a makon gobe. Ma'aikatar cinikayyar kasar China a yau Alhamis ta ce gwamnatin kasar da Amurka sun amince da su rage harajin da suka daura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakaninsu. A wani taron manema labarai, kakakin ma'aikatar Gao Feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun cimma mataki ne ɗaya na yarjejeniyar a ganawar da suke yi.
To madalla, da takaitattun labarin ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni, sai injiniyan mu Dubinsky. Madalla Faruk Sanyin na ke cewa mu kwana lafiya.